tsoron kai dadi a matsayinka na jigo a siyasar Najeriya, menene tsarin da ka riga ka fitar da zaka ciyar da Najeriya gaba?
To ai shirye-shiryen suna da yawa harkar ilimin ka dauka sai mu kwana muna bugawa ana. Amma dai kamar yadda aka sani mu dai muna son mu ga duk wani yaro da shekarar shiga makaranta, ta shiga makaranta ta zamani, kuma waɗanda suke da buƙatar tafiyar da harkoki wanda zai tafi sakandare ya je ga sufa sakandare, wanda zai tafi makarantun gaba da sakandare ya tafi gaba makarantu. Kuma dukkanin wannan za a yi shi ne cikin tsarin da yake in Allah ya yarda babu wani ɗa da za a bar shi a ƙasa saboda babansa ko masu kula da shi ba su da halin da za su iya kai shi makaranta. Kuma za mu inganta harkar ilimi ya zama ilimin kwakwara wanda yake zai zamanto wa yaran masu amfani. Harkar aikin yi za a baza koma, duk wasu hanyoyin da ya kamata a tabbatar da aikin yi, ta gyara wuta ɗin nan ta lantarki, ta gyara jirgin ƙasa, a tabbatar da cewa jiragen saman nan an yi abin da ya dace, jirage su yi aiki a kan lokaci, jirgi zai tashi karfe ɗaya, tashi karfe ɗaya, sai kai awa da awo ka gaba ko kusan da ake ke kake tafiya ka kusa inda za ka je. Duk wani abubuwa ne wanda za a gyara su, harkar ruwan sha, harkar asibitoci, harkar ta cigaba inda ake yi a duniya, inda muka zazzaga a duniya muka je muna yi, ba abin da zai hada shi a yana Najeriya. Ko babban abin sha'awa shi ne duk abin da muka yi a Kano mu taɓa cin bashi ko na sisan kwabo ba, saboda haka akwai kuɗi a Najeriya, kawai dai manajojin ne ake sa lalaci, ba a zura ido, kuma san zuciya yakan yi yawa. Duk wannan shi yasa kike jin labarin su bashin nan ana ta cewa daga ƙasashe, ƙasashen China, ƙasashen Turai suna ta dura mana bashi wanda ita ce bauta ta ƴaƴanmu da jikokinmu. Mai karɓar bashin ya ji sai shekara 20 ko 30 za a so mu biya, in yana sabi sai ga shi ya mutu, amma jifa ya wuce kansa kenan ya faɗa kan kowa, ƴaƴansa da jikokinsa ba komai ne ba. Barna a gwamnati abu ne wanda yake dole sai an taka masa birki don a samu kuɗaɗe za a zama aiki, kowa ya amfana, kowa ya zauna lafiya, manoma su je gona, ƴan kasuwa su je kasuwa, ka kwanta a gidanka ka yi bacci ka farka lafiya, ka fita ka je ka shiga harkokinka. Duk wannan abubuwa ne wanda yake muna da isassun dukiya da kuɗi a Najeriya, za mu yi wannan ba tare da mun ciwo baki ba, kuma mu yi wannan abubuwa ba tare da an kyale mutane sun tagayyara ba.
A cikin Najeriya yanzu a taya kuke ganin za ku iya ratsa lungu da saƙo ku jawo ra'ayin mutane ga abubuwan da kuke tafa da su?
Zuwa sannan za a zaɓi wata tara ne, akwai lokaci da za a zaga a ba wayar da kan mutane, amma aikin ma wayar da kan mutane ai takaitacce ne a gurin mu, domin yanzu kowa mafita yake nema. In kuka kyale wannan jama'iyyu wannan layi za a ɗauka abin sai dai ya faka lalacewa. Nan nake kira ga duk wani wanda yake neman takara cikin wata jama'iyya ko ta shugaban ƙasa ko ta gwamna ko ta menene ma, to mutum ya nuna me yayi. Kodai yanzu an wuce lokacin da za a ɗauki gwaji a je a gwada ka, gwaji ya isa haka. Ya kamata Najeriya ta bi sahun ƙauyenta na duniya wajen cigaba. Wannan shi muke son mu kawo gyara, mu kawo cigaba, mutane su samu rayuwa mai kyau a wannan ƙasa. Maganar kudu da arewa mu je mun sani jama'iyyar APC misali za ta shekara 8 bisa ga ka'ida da yarjejeniya da zamantakewa, daga ba su da zaɓi illa su kai shugaban ƙasa kudu, kuma rashin haka na tabbata ba zai taimaka jama'iyyar ba, kuma ba zai taimaka wa ita kanta harkokin demokradiyyar ba. Haka kuma ita kanta PDP a ta nan, saboda in kai lissafi za ka ga an zo an yi kankan ƙarshen kuma shugaba da yayi na kudu ne. To da haka wannan bisa iya wani ɗan tunani, amma dai APC ya zama wajibi mu a hange mu fadar siyasa da shawara a ce an kai shi kudu domin tabbatar da cewa an samu balance da fahimtar juna.